This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa badala a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo da shi a gota a gidanmu ta kwana 14, 15 wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta ƙasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza. Yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke ƙarƙashin ikon Hamas ta ce adadin Falasɗinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da ƙasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falasɗinawa miliyan 1,500 suka fake a ungwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jinƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke ƙoƙarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ƙudurin kuɗin tallafi na dala biliyan 95 don ƙasashen Ukraine, Isra'ila da Taiwan, yayin da 'yan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan ƙudurin.
An ji ba kada Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tambin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano.
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ƴan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talatar nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amarin da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya da shan jihar Kano na cewa
mun ba da ita karshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda in ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba a bata, saboda haka muka danka mata. Kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantansu misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayinta ga inda zamu ajiye ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike. Kaida ne da wannan ana bincike ko wuta ko mutum na cikin gidan hali ko ina aka yace shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a zo kai tsaye su ce mata a basu ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da tawon ba wai sukinta aka yi haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ke, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin tenti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zartin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja.
Gwamnati sha'awarta shi ne cewa ba za ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zartin murja kenan.
Wai da ikonin zartin murja ai ta damu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shi ne ko alkali na iya ba da belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belinsa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shi ne kwakakin kotunan Kano.
To wannan shi ne abin da muke so mu gano, shi ne muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru. Idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da dudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla an gaida Muhammad Ibrahim Kuri. Masaro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga Maryam ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Munabarma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
da yake jaddada aniyar yaki da mahandama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kaskasi din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu, sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kaskasi a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙalai ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi ɓangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da haɗarin ta sa ɓangaren shari'a da ɓangaren zartarwa su ga ɗihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a ƙasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na ƙasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation du pouvoir a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shi ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban kwaldar bai yi cewa za su amsu dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani shuto wani ba karamin katsalan nan bane.
Kungiyar dai ta umarci 'ya'yanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na Saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta, fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
In ka ɗauki Tinubu, gidin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ƴan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Nijar, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Nijar din. To su ɗan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar Farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasar ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka dauka musamman Niger wato idan ta ta sidiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alger nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani kaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to magana fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da France ambassador din France yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi dake gare su kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinan wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba
duk dan ta'addar daga Maiduguri sai kin sun ba mai babu daji zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai ka tafi da sai ka ce ha France zo ka mun no soje bakin bodin Niger ka tattale mun ta ta alƙawari daga gare su kuwa
kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba
tattalin arziki ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi
haka ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gaggan yan siyasa guda biyu wanda kowannen su ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce da gangami sojin sun gaji ne mulki sun fara a cikin ran da aka kafa ta Yakubu Gawaci da kashi na shi wannan saka da mun sa ta mai ba ne ya fa gidan shi sai dai aka nuna Yakubu Gawaci Lagos an kawo ta inda sun suna kenan
ana nan tar da 75
shi ma general ne mai zuwa mulki sai kun ce a littanakanin na Niger lamijana yana general na hoto littattafan Burkina Musa Traore yana general
na Mali
kenku na Benin wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi yin mulki shi ma yahu na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS sojoji ne sun gaji miki ko ina suna gaza kata ko ya zo da gishi zo zan
amma suna cewa kamar da mutum ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihi sojoji su ba abun
ya jama'a general ne to goshi ba gwamnati da president Allah to ina na democracy din take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wani kun kasa a numa kan Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan babu to abin da ya samu fiye fudan sojin sun masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma sojin masu gaji uku sun gozo sun gozo sun dam za mu planning ita tana arziki na gaskiya yoshe baka san inda aka buga kudin ka ba baka san inda aka zancen shin sai da wayan ka ba faransanci community economic digital lafin diverse to ina economic shi ne an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayu kasashen nan ba su fita daga IMO ba dake kula da harkokin
su na da tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da mutaba ka da baka da abin bulakin da yayi ne bai gaba ka ja mu dare baka da mulkin da baka da ko biya da kana nan da rubutan da kana zo ne ba zai yi ba kuma in za mu samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu ci wannan matsayin da muke ci kan gida muke ciki shekara 50 fasaka an kusa 50 ne Lagos ƴan Nigeria da ƴan Nigeria ba mai rabo su
president an tuna kar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi bismillah ban gan shi ba ni na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallan mu ne Burkina Faso kallan mu ne Nigeria kallan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce haddasa kwata jikwar da sauransu duka al'umma guda ce dukan mu ɗan Afirka ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin na kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afirka ko kuma da suke ta Afirka har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba abin ke in suka diba wanga hitan na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na a hada kano ya fi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France ce France an kore ta daga nan ko an kore France shikin duka muka zo muka yi kowa labusan ne mu an kore France France ta tafiyarta kuma dan France ta tafiyarta sai mu komo mu tsakanin mu ci juna dibaɗin nan da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan nishar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na shi ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki fasu da shi zuwa Tahiru Gimba mu yi maka adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya
babu Najeriya
presidentin sai da yawo ne abin da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an nagar sai da sai da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana kaga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu kai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah da matakin nan
mun ba mu fatan haka ma
ba zamu da aiki ya yi dogara
mun ba mu fatan wannan matakin yayi tasiri saboda nace ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba din ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki ne ka san da mu ko hatsi ba mu yi mun Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanda daga Najeriya ne ake ka mani shi ko da wannan masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Niger nawa suka yi asara ka san ɗan Niger nawa suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai togo mu daga togo sai da ka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan nan a iso goshin mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukuma hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa ambassador kin Faransa yana can e ka sahel ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e ka sahel Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mu ne ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure
babban kuskure ne wanda babban matsala ce muka saka muka tsinci kanmu ciki kenan mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president Tahir Jumba magana nan ta sai da yawo akwai gana kuku a bakin alƙalami ya riga ya dushe
kan yanke rago ya kwanta
amma ya ce amma ragon nan ya tashi
ba fitar cikin sai da yawo shi ne alheri ga kasanmu shi ne alheri ga kasashen gana
kuma babu wata magana da gyara
ba mu wannan tsayin amma ne ne yanzu a yi ga IRS ga ECOWAS ga IRS ga sai da yawo a tattauna gyara gyaran da za mu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa ne da saki in ka ba ni visa ya sa maka visa in babu visa mu yi shaka da mu
ana cewa kasashen nan na IRS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
a cikin duniya ake faɗi babu wanda ke da Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abin da turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna san gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitanmu kuma dole mu haɗa ƙarinmu ba wai don can ya ya wani dan wani alaƙa ya ce a yi su an ga tabar da ta'addanci
yaƙi da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka ta kai noma yanzu babu mai gonan gatta ba komowa babu inda za ka ta kai kiwo babu inda za ka ta kai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 kenan yan kanin nan ga duk yan ta'adda daga Maiduguri sai sai sakin su mamaye babu daji zaka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai zaka hiddanta sai ka ce ha Faransa zo ka kai mun don soje bakin goda Niger ka tattale ni yan ta'adda an tsara kuma daga Niger su zakwa kowa ya sani daga Sokoto da nan kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon su sai da hilinge mishi mali
ya can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta yi ta yi na su rigin ne ga hannu be suna ga kula da border Niger da Nigeria
to madalla to bari mu jaburke anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato yau daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufukan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahir Gimba da Intinikar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Suleiman Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwati ne a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai harhare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji mun ku